sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Binti Esther ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba 26 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hadiza, ba mu kanin labarai.
Wani gidan shugaban Amurka Melania Trump da daren jiya Talata ta tausaya wa dubban-dubban Amurka da suka rabu da cutar coronavirus, inda ta dan sha bamban da mijinta shugaba Donald Trump, wanda bai cika jaddada tsanancin cutar ba. Haka kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi jawabi wanda aka nada tantuni ga babban taron jam'iyyar Republican daga Burning Kudus, wanda hakan ya janyo kiraye-kiraye daga yan jam'iyyar Democrats na gudanar da bincike kan abin da suka kira shigar jami'i cikin harkar siyasa, irin wanda ba a saba gani ba. Sannan kuma an harba wani mutum har lahira yayin da aka shiga dare na uku a jerin zanga-zanga a garin Kenosha da ke jihar Wisconsin saboda harba wani bakar fata da 'yan sanda suka yi a ranar Lahadi.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji yadda sojojin Najeriya suka tarwatsa inda ake haka ma'adanai don taimakawa ta'addanci.
Yayin wannan samamai dai, Dakarun sun yi nasarar kame mutum ɗaya-ɗaya har guda 150.
Za mu leƙa jamhuriyar Niger, inda za ku ji yadda aka yi bikin tunawa da ranar Hausa ta duniya.
Manya-manyan ƙasashe suna bayan Hausa, ashe ya kamata mu masu abin mu rungume shi.
Bari mu koma Najeriya, inda rundunar 'yan sandar jihar Borno ta kaddamar da wani kwamitin taimakawa harkokin tsaro a jihar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafiya da shirin ciwon yamaci, amma yanzu ku gyara zama don jin kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump da daren jiya Talata ta tausaya wa dubban-dubban Amurkawa da suka rabu da cutar coronavirus, inda ta dan sha bamban da mijinta shugaba Donald Trump, wanda bai cika jaddada tsanancin cutar ba. Uwar gida Melania ta faɗa a jawabin da ta yi da maraice a cikin lambun shakatawa na Rose Garden da ke fadar White House cewa, ina matuƙar tausaya wa duk wanda ya rasa wani dan uwan shi. Ina ma addu'a ga duk waɗanda ba su da lafiya ko suke cikin wahala. Na san mutane da yawa suna cikin damuwa da kuma rashin mafita, in ji ta. Ta ƙara da cewa, ina son ku san cewa ina tare da ku. Kalaman nata sun yi matuƙar bambanta da na daren biyu da suka gabata, masu cike da caccaka irin na siyasa, inda magoya bayan Trump suka yi ta sukar abokin hamayarsa na Democrats Joe Biden, yayin da a gefe guda kuma suka yi ta yabon Trump kan irin matakan da ya ɗauka kan cutar coronavirus da kuma illa da ta yi ma tattalin arzikin ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi jawabi wanda aka nada tuntuni ga babban taron jam'iyyar Republican daga Burning Kudus, wanda hakan ya janyo kiraye-kiraye daga 'yan jam'iyyar Democrat na a gudanar da bincike kan abin da suka kira shigar jami'i cikin harkar siyasa, irin wanda ba a saba gani ba. Pompeo yana kan ziyarar kasashen gabas ta tsakiya a wannan makon, kuma ya fara da Burning Kudus. A cikin jawabin nasa, ya yabawa manufofin gwamnatin Trump na ƙetare, inda ya ambaci shawarar Trump ta maida ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa Burning Kudus, da kuma tattaunawar da ya yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da murƙushe ƙungiyar IS, da kuma daƙile abin da Pompeo ya kira zalunci irin na China. Kafin a yaɗa jawabin nasa a yayin babban taron na jiya Talata, kalaman na Pompeo ya ja hankalin 'yan jam'iyyar Democrat, ciki har da ɗan majalisa Jacques Castro, wanda ya yi kira da a gudanar da bincike. An harbe wani mutum har lahira yayin da aka shiga dare na uku a jeri na zanga-zanga a garin Kenosha da ke jihar Wisconsin saboda harba wani bakar fata da 'yan sanda suka yi a ranar Lahadi. Wanda aka kashe din yana ɗaya daga cikin mutane da dama waɗanda aka ji wa raunuka da harbi yayin zanga-zanga daren jiya Talata zuwa safiyar yau Laraba. Kafafen yaɗa labarai sun ce harbin ya faru ne a yayin wata rangama tsakanin masu zanga-zangar da wasu da ke tsaye kusa da wani kotu da ke cikin gari, inda masu zanga-zangar suka yi ta faɗa da 'yan sanda na sa'o'i da dama har sai da aka fitar da su daga yankin. Bidiyoyin wayar sadala da aka saka a kafofin sada zumunta sun nuna wani mutum yana harbe-harbe kan taron bayan da ya fadi ƙasa. Zanga-zanga ta ranar jiya Talata ta zo ne sa'o'i bayan da mahaifin Jacob Blake mai shekaru 29 bakar fata wanda aka harba ranar Lahadi ya ce ɗansa ya samu na ƙasa daga ƙugunsa zuwa ƙasa.
Da jimawa kaɗan Hadiza za ta ci gaba da labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotanninmu na farko. A Najeriya sojoji sun tarwatsa inda ake haƙar ma'adanai don taimakawa ta'addanci a arewa maso yammacin ƙasar. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da rahoton.
Da yake wa 'yan jaridu ƙarin bayani, jami'in sadarwa na sashen aikace-aikacen hedikwatar sojan Najeriya, Kanar Aminu Iliyasu, ya ce suna ci gaba da tunkarar matsalolin tsaro a shiyar arewa maso yammacin Najeriya.
Sojoji sun gudanar da wani samami a wata barauniyar mahakar ma'adanai a wani guri da aka sani da suna Gadan Zaima a cikin ƙaramar hukumar Bukim ta jihar Zamfara. A yayin wannan samami dai, dakarun sun yi nasarar kame mutum ɗaya-ɗaya har guda 150, yayin da kuma suka bindige ɗaya daga cikin masu laifin yayin da ya nemi yaranta a nakare. Sojojin sun samu nasarar kwato bindigogi har guda 20 daga hannun masu laifin. Binciken farko dai ya nuna cewa irin wannan ayyukan barayin ma'adanai shi ne ake amfani da shi wajen hura wutar ayyukan 'yan bindiga daɗi a wannan yanki. Sojojin Operation Sahel Sanit masu kula da ɗaki 8 ka yi nasarar kame wata mota kirar Toyota Corolla. Sojojin sun gano bindigogi sababbi kirar gida guda 11 tare da harsasai guda 150 da aka ɓoye a sako daban-daban na motar. An dai kame mutane su 5 da ke a cikin motar, inda binciken farko ya nuna cewa waɗannan miyagun makamai dai na kan hanyarsu ne ta zuwa kofar ɗinya a ƙaramar hukumar Bukiyun ta jihar Zamfara gabanin kame su.
Kanar Iliyasu ya ce sun kuma damke ƙarin wasu shanun sata kimanin manyan motoci 7 a shiyar ta arewa maso yammacin Najeriya. Jigo na al'ummar makiyaya a Najeriya, Muhammad Dodo Oroji, na daga cikin masu gamsuwa da aikace-aikacen sojojin a bayan nan.
To gaskiya sun yi kokari kwarai daga kuma ya kamata a riƙa yaba masu sojoji, bayan haka kuma su waɗannan da aka anshe musu shanunsu, to ya kamata a nemi masu shanun a basu shanunsu saboda su samu abin da suka dogara da shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Hassan Maida Kaina, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Gare ki Hadiza, ci gaba da labaran duniya.
Fiye da rabin miliyan na mutane da ke gefen tekun Texas da Louisiana an ba su umarnin ficewa daga gidajensu, yayin da mahaukaciyar guguwar nan ta Laura ke dannawa zuwa gabar tekun. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta ƙasa ta ba da rahoton cewa da daren jiya Talata cewa guguwar Laura na da nisan kilomita 655 daga garin Lake Charles da ke Louisiana, da kuma kilomita 695 daga Galveston da ke Texas. Guguwar mai tafa da ruwa na kada iska mai gudun kilomita 150 a sa'a guda. Masana na NHC suna ganin cewa Hurricane Laura za ta iya samun ƙarfin zama babbar mahaukaciyar guguwa ta mataki na 3, yayin da ta kama hanyar tekun Mexico kafin ta sauka a kusa da Texas da kudu maso yammacin Louisiana a yammacin yau Laraba ko safiyar Alhamis. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Angola Omonga na zargin jami'an tsaro da kashe aƙalla mutane 7 yayin aiwatar da dokar hana zirga-zirga sanadiyar COVID-19 a wannan ƙasa ta kudancin Afirka. Jiya Talata, ƙungiyoyin kare haƙƙin biyu suka yi kira da a gudanar da cikakken bincike kan lamarin mutuwar matasa da ƙananan yara 7 tsakanin Mayu da Yuli. Ƙaramin cikinsu na da shekaru 14. A sanarwar da ƙungiyoyin suka fitar sun ce jami'an tsaro a Angola sun yi amfani da ƙarfin wuce gona da iri yanda suke fuskantar keta dokar taɓaci da aka sanya don shawo kan yaɗuwar COVID-19 a cewar sanarwar. Kasashen Girka da Turkiya sun ci a shirye suke tattauna don warware takaddamar da ke tsakaninsu game da wani yanki mai arziki makamashi a Bahar Rum. Amma rashin jituwar ya fito fili yayin da ministocin harkokin waje na kasashen biyun suka yi kiran a jiya Talata. Bayan tattaunawar a garin Ankara da ke Turkiya tare da ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas, ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya ce dole ne kasar Girka ta watsar da abin da ya kira abubuwa da take nema. A shirye muke mu tattauna ba tare da sharuɗan ba, amma idan bangare ɗaya ya fara gabatar da ka'idoji to akwai wasu abubuwa da yawa waɗanda mu ma za mu gabatar, in ji shi.
Madalla Hadiza kika karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu je jamhuriyar Niger, inda aka yi bikin tunawa da ranar Hausa ta duniya a yau Laraba 26 ga watan Agusta. Ƙungiyoyin bunƙasa harshen Hausa sun shirya wani taron haɗin gwiwa da hukumomin ƙasar da nufin karrama wannan rana. Ga wakilin murya Amurka a Yamai, Salamu Mini Barma dauke da ƙarin bayani.
Muhimmancin harshen Hausa a nan cikin gida Nijar da yadda Hausa ke matsayin wata hanyar sadarwa a tsakanin al'ummar wannan ƙasa da takwarorin su na sassan duniya yasa ƙwararru da shugabannin ƙungiyoyin marubuta da na bunƙasa al'adun Hausa shirya wata muhawarar bainar jama'a haɗe da baje kolin littattafan Hausa da nufin karrama ranar ta 26 ga watan Agusta. Malam Abdulrauf Sidi na daga cikin shikashikan wannan taro.
Wani bincike da an kai a shekarar 2007 na harsuna 80 na farko na duniya, Hausa tana ta 11 ba karamin matsayi bane. Akwai wancan wanda suke tsammanin manya-manyan kasashe ne suna bayan Hausa, ashe ya kamata mu masu abin mu rungume shi kuma mu bada ƙarfi ya zamanto ya mana amfani nan, saboda koyon ilimi da harshen ka ba zai zama ɗaya ba da harshen wani sai kayi wahalar koyon shi nan kusa gare mu Najeriya. In za ka je kai karatu a jami'a, in dai da Ingilishi ne za ka yi, dole sai ka tsaya ka koya.
Bikin na ranar Hausa karo na biyar ya samu halartar wata tawagar marubuta da masu yaɗa harshen Hausa ta kafafen sada zumunta daga tarayyar Najeriya a gargashin jagorancin Kabir Ahmed Eskuka.
Duk inda abin da ya shafi Hausa ko Bahaushe, in ma na bari aka banni bayan na yi abin koyya, har idan zan yi tunanin in ce in kafa ƙungiya don haɓaka harshen Hausa da shi Bahaushen, inganta al'ada shi da ɗabi'un shi, dangantaka shi da makwabta, to kuma a ce yau ga wata rana ta Hausa ce da ni da mutane na ko kuma duk wani, dan ina ce mutane na duk wani ina magana da duk wani mai kishin Hausa, ya zama wajibi gare mu kenan wurin irin wannan rana kar mai wasa da ita.
Hukumomin Jamhuriyar Nijar sun yi na'am da wannan tsari na Majalisar Ɗinkin Duniya, domin a cewar Iro Abdullahi, jami'i a ma'aikatar ilimi da bunƙasa harsunan gida Nijar, abu ne da ya daidai da manufofin gwamnatin kasar.
Kasan a cikin lakololinmu akwai halsuna wanda muna karanta suwa, yau yana da kyau mu zo mu gani bisa ga harshen Hausa waɗanne irin cigaba, wani irin rubuce-rubuce ne ake yi cikin harshen Hausa domin mu ƙara muma mu ƙara bunƙasa wancan karatu da muke bada cikin wannan harshe da wasu harsuna ma daban. Don ku wannan rana kuma tana da muhimmanci saboda yana da kyau jama'a waɗanda ke magana da harshe guda su gamu su tattauna su tanzamiyo bisa ga harshen nan nasu su gani ya ne za su ƙara haɓaka shi.
A shekarar 2015 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 26 ga watan Agusta a matsayin ranar Hausa ta duniya, bayan da bincike ya tabbatar da gudunmuwar da harshen Hausa ke bayarwa a harkokin sadarwa a tsakanin al'ummomin duniya a fannoni daban-daban, musamman a wannan lokaci da hankali ya karkata wajen kafafen sada zumunta na zamani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Sule Mumuni Barma. Bari mu koma Najeriya, inda rundunar 'yan sandar jihar Borno ta kaddamar da wani kwamiti don taimakawa harkokin tsaro a jihar. Mataimakin Sufeto Janar ɗin 'yan sandan ƙasar mai kula da shiya ta 15 Lawan Ado ya kaddamar da wannan kwamitin. Ga rahoton Haruna Dauda.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kaddamar da wani shirin al'umma za su dinga samar da bayanai wajen taimakawa harkokin tsaro. Mataimakin Inspector General ɗin 'yan sandan ƙasa mai kula da shiya ta 15 AIG Level Abin da ya kaddamar da shirin a garin Maiduguri da ya ce za su dinga aiki tare da wasu fararen hula wajen taimakawa harkokin tsaro a ƙasar. Wannan shiri dai da ake kira community policing ko kuma 'yan sandan al'umma zai dinga bada gudunmawa wajen samar ma 'yan sanda bayanai ko kuma sasanta irin ƙananan ƙarin gingimu da ke faruwa a unguwa. Sannan kuma za su mika manyan al'amura ga jami'an 'yan sanda don ɗaukar matakin da ya dace, a cewar AIG Lawan Ado da ke kula da jihohin Borno da Yobe.
Shi dai a takaice yana nufin haɗin kai tsakanin 'yan sanda da mutanen gari, yanda za a haɗa kai domin a tabbatar cewar an samu tsaro mai kyau. Sabon tsari ne a duk duniya inda ake yi, sai a haɗa kai da mutanen gari da wannan domin laifuffuka kafin su faru sai a samu labari sai a hana faruwarsu. Ba wai sai sun faru sannan a fara bin ana neman waɗanda suka yi laifin ba, amma kafin laifi ya faru sai a samu labari sai a hana wannan laifi daga faruwa.
Na kuma tambayi kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Muhammad Indaso Aliyu ko wani irin mutane ne za su kasance cikin wannan aiki na kwamitin, ga dai abin da ke cewa.
Mutanen da ke cikin wannan ba group da babu, daga kan manyan shugabanni na local government zuwa kan manya na addini zuwa kan shugabanni na ƙasa, that is traditional rulers, da kowa da dukansu suna ciki. To a sai kuwa in ka ga bai yi ba, to su ne ba su tsaya tsayin daka su tabbatar da yin wannan abin ba, saboda an sake musu komi yanzu.
To ko mai membobin wannan komiti suka ji da wannan sabon shirin?
Sunana Injiniya Sanda Sharif. Yadda za mu aiki tare da jami'an tsaro shi ne a yadda muka samu kama yanzu. Wannan komiti din dama an kafa ta ne don saboda samun sauƙin dakile fitina, a samu yanayin yadda za a yi, ta yaya za a yi 'yan sanda za su aikin su cikin sauƙi, ko na biyu ta yaya za a yi wannan dubuni fitina na kiwon da ke faru a al'umma a dakile shi cikin sauƙi. To wannan ba zai yi ba sai an samu haɗin kai da kuma haɗin gwiwa tsakanin al'umma da 'yan sanda. Shi ne yanzu abin da ka yi yau.
Yanzu dai al'umman jihar Borno sun yi maraba da wannan sabon shirin, ganin cewa wannan jiha na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalan tsaro, da kuma hakan zai iya zama wata dama na magance ko kuma rage irin matsalolin da ake fuskanta a jihar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kyau madalla, a gaya da Haruna Dauda. Masu sauraro kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com. Sai ku daɗa gyara zama ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ke muku sallama a cikin shirin ciwon kyamaci wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara tattaunawa akan rashin amana a makon da ya gabata. To a yau za mu duba yadda mu'amalar malamai mata da ɗaliban su yake kasancewa a makarantu. Mun karɓi baƙuncin Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmed. Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya.
Hajiya Sadiya, me kika fahimta da cin amana?
Abin da na fahimta amince da mutum sai kuma daga baya ya je ya yaudare ka.
To ana yawan danganta wannan wato cin amana da mata?
To ya danganta
da ne
ita cin amana ga kowa ma yana iya faruwa, amma watakila abin da ita ake danganta shi da mata saboda watakila cikin rauni shi ya sa cin amana za ta fi da
kamar yaya ke
ba su da wani ƙarfin kici da za su iya riƙe amanan kamar yadda maza za su iya riƙewa.
To amma kuma yawanci cin amanan da mata suke tsakaninsu ne sai za su riƙe wa namiji amana, amma mace 'yar uwarsu ba koyaushe ba.
Gaskiya ne, idan kika kalla ga malama da ɗalibar mace a makaranta misali, yadda za ta gaggage ta ci zarafin 'yan uwarta mace ɗalibar ta malami namiji hadin ki da yayi dalibin shi mace haka kuma yawanci idan ka sace kalla wata malama abin da zai isa ran da ta ci dalibin shi haka idan kika kalle kike kallon dalibin ka ta zaki ga dubi kyawun tsura ma dalibin ta da mun ta kika ya shi da hasada take wa yarinya shi ne har zai jinyo ki mata wannan cin mutuncin ba wai dan laifin ka ya matakin da zaki mutuncin ka
to da ma maudu'in da zamu yi magana akai kenan yau dalibai da malamai mata yawanci ana yawan kokawa da kamar yadda kika faɗa baya ga wannan babu wani dalili
ki koya danganta amma ni dai gaskiya abin da na fahimta shine babban gungarin abin da yake jinyo wani dalili haka sai da ke ake jinyo malama mace da rinka kyashin ɗalibar ta mace yawanci an tsada ce ko ita ɗalibar ta yi wa malamar ta mace rashin kunya ita ma wannan yawanci za ki ga wata hassada ce ko malamar ita duk a makarantar mata fa kowa maybe wata ɗaya tana hawa fleshy cars tana sa kaya masu tsada ita kuma yar talaka ce ba yar kowa ba sai hassada ta shigo ciki ta gidan ɗalibar tana cewa dan laifi ki ba fa gidan ubanta aka yi mata wannan ba kuma mijin ta ne mata ta zo tana wani buɗe mana a ciki kin gane to makamancin haka haka ita ma bayan ba sa idan malamai ita ma za ta daddake take discretion din wannan ɗalibar tata wanda ta ga malamai a duk irin ta amma maza sun nuna suna da increase akan yarinyar wata kila saboda kwakwalwarta ko kuma saboda irin family din da yarinyar ta fito a ciki ya fi mata so sai ta rinka amfani da wannan damar ta cewa ita malama ta ce ta rinka ci da
yarinyar aya shugo kwarai da gaske to Hajiya Sajiya wannan ya taba faruwa da wani da kika sani ko kuma ke
gaskiya ya taba faruwa na taba gani amma a secondary school ne haka zan da malamai maza suke tafiyar da ɗaliban su ba haka mata suke yi idan mata suka zo ba za su tafi jiki da ɗaliban su ba da ita makarantar mata ne malamai mata ba ta kiran mana fuskar da za mu ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su tafi da ɗarfi an muka tambaye su ko su gwada ya mu kai kuma su yi mana mutunci amma malamai maza har to nake maza sun ci wata ce ba za a yi wasa da dariya zan fi mana bayanin cutai babu wani abin na tsakanin na dake amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta yi laifi to gaba ɗaya za ta haɗa da mara
sai ta kowa hukunci
to shi ita ba wani kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da malamai mata akwai malamai matan da suke kyautata wa ƴan uwansu ɗalibai amma ba kowa
to amma yaya mu'amalar su malamai mata da ɗaliban su maza yake kasancewa ko kuma tsakanin ɗalibai mata da malaman su maza yake kasancewa
eh gaskiya mu'amala ce ne to ba rani wannan kyautatawa da suke mana in suka zo za su saka mana fuska ko in aka yi laifi ka ba malami haƙuri na miji nan da nan zai haƙura
to amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruko
gaskiya daga siyasa ne akwai rukon yana ɗaya daga
kuma ina gani idan na ɗalibi na miji ne ma haka za su yi ko
eh maza ba su fiye yin wannan abin nan ba ai malamai mata ba su fiye yin zarafin
ɗalibai
maza ba
me yasa kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida ko kuma a yanayi da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata ƙarfi
eh ya kan biya shi da ciki haka
Hajiya Halima ko zaki yi tsokaci akan wannan tambaya da nayi
ni abin da na fahimta tsakanin malamai mata da ɗaliban su maza sun fi san maza shiriri ta idan kika kaddara na ta ɗalibai mata da ɗan maza da bambanci su mata da inda aka ce an tara sai zaki tara akwai hayaniya tsoro tura shewa waye
amma ita mace ai yanayin ta kenan ko ina take a wannan yanayi dai kusan haka zaka same su
maza kuma da tsara gida take kan su so isa hadili kiga wannan godi ya ci ko malamai mata ma sai suke yi da ɗalibai maza saboda suna cewa to yi su wahalin nan kwasawa
haka
da karka je ke mishi wani abin da ba shi kenan ba in an fita daga makaranta zai iya daukar mataki a kanta
haka
musamman suna wannan ɗin nasu da ake kira na adadin sentence so suna kafa kafa da al'amarin malamai mata ba su fika haike musu ba
su mazan ba sa yi musu wani abin da bai dace ba
suna yi su kai ma kuwa sai
wanda na fahimta da malamai mata ne ko din jinsi iri ɗaya ne da na mace ne ko ya zama na tausayi ne a tsakanin saboda kikin irin jinsin da ke ana cewa ciwo ya mutu ya mutu to sai abin ya zama karbanin haka daga ko asibiti ne mu gidan mace suka tarar sai da zai miki misali idan likita na miki kan samu kina lebo yadda zai kare miki kula da ke idan mace ta duka ki ba za ki tana yi Allah wai ke ba ki da juriya ne ke kaza to sai ki kasa gane wai menene hujjar da wannan al'amari yake shigowa kike kike sai ban ta da irin ciwon da ke ji kai kamata a ci ta da tausayi a amman namiji ne yake tausayi ne nake tunanin ko kishin juna ne yake faruwa ko hasada ta kike ganin kin fita wani abu ne kike miki irin wannan to makamancin haka dai
to ta yaya wannan hali na mata misali a ce dan mace tana sama sai ta rika kuntatawa ta kasa ta yaya yake shafar ci gaban mata domin an dade ana wakan yi kokari a bar mata su a ba su gurabai a wurin aiki ko kuma su shiga makarantu amma har yanzu idan ka duba mata ba su fuka so nawa suka samu ci gaba ba kuma akwai waɗanda suka ci gaba hakan yana da nasaba da yadda mata suke mu'amalantar juna
kare ko shi ne babban abin da ya jawo domin tana ganin ai idan ta fice ce kika shigo idan tana cikin gona saboda hasada ce da bakin ciki ta hana mu bari na kafa mu mata ai mu ci gaba amma ko wani da yake ko da hana cewa a samu fama da gaba akwai na da malamin mata da suke kike ta ɗan ɗan su mata
haka
saboda ni ina da dalilka ta ta makarantar da na ni tushen ɗin da ni takan ɗauki baby kina da ta ce ko ba ni zan yi goya idan ba mu goya musu ba waye zai goya musu duk ƴaƴan mu ne ki gaba da jarabawa ita kuma sai ki karɓi ganin goyon goya miki baby ce ki jin jigawa ko kuna jarabawa
Masauraro a nan za mu dakata a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu ikon dawowa da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'adhi nake cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam.
Da Aishatu Mu'adhi yanzu kuma bari mu kawo maku kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
A yau sakonmu na farko ya fito daga wurin Ahmed Adamu inda ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku bamu dama mu yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin jihohi da ya kamata su dauke matakan gaggawa akan yankunan da ke fuskantar ambaliyar ruwa da kuma taimakawa al'ummomin da wannan ibtila'in ya afkawa. Sakonmu na gaba ya fito daga wurin Salamatu Haruna da Abba da anti matar Baffa Haruna Bajuga inda suka ce muna kira ga ɗan uwa iyaye mata da su dinga kula da shige da ficen ƴaƴansu domin kaucewa yin abota da abokan banza. Sakonmu na gaba ya fito daga wurin Usman Shitu Mahuta inda shi kuma ya ce babu shakka ƴan gudun hijira a arewa maso gabas a tarayyar Najeriya na cikin wani hali ga rashin tsaro ga rashin kayan tallafi sannan kuma ga wannan annoba ta coronavirus. Hakika gwamnan jihar Borno na iyakar bakin kokarinsa amma masu iya magana kan ce idan dambu ya yi yawa baya jin mai. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau inda suka ce jiya Talata 25 ga watan Agusta hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa nahiyar mu ta Afrika ta kubutar daga cutar polio dan haka muna yi wa Allah godiya da ya kawar mana da wannan cuta. A yau sakonmu na ƙarshe ya fito daga wurin Hamisu Henry Potiskum inda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna taya al'ummar Hausawan duniya murna bisa wannan rana ta bikin harshen Hausa na duniya. Allah ya ƙara daraja da ɗaukaka. Fatan alheri gare ku sashen Hausa na muryar Amurka. To mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku ta hanyar email.
Madalla an gaishe ki Madina mai shanu da wannan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice.
Wakilin shugaban Amurka Melania Trump da daren jiya Talata ta tausaya wa dubbat-dubbat ta Amurka da suka rubuta cutar coronavirus inda ta dan sha bamban da mijinta shugaba Donald Trump wanda bai cika jaddada tsanancin cutar ba. Wani gida Melania ta faɗa a jawabin da ta yi da maraice a cikin lambun shakatawa na Rose Garden da ke fadar White House cewa ina matuƙar tausayawa duk wanda ya rasa wani ɗan uwan shi, ina ma addu'a ga duk waɗanda ba su da lafiya ko suke cikin wahala. Na san mutane da yawa suna cikin damuwa da kuma rashin mafita, in ji ta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma a dakaci shirinmu da yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauki da wani shirin yanzu a madadin Hadiza Kyari, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa ta kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau ni taku Binta Esiro, ke muku fatan alheri. Ma'assalam. Thank you.